karke da kuka
sai manzo Allah yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin
kar ku yadda ku yi makawunanku addu'a a irin wannan hali sai addu'an alheri fa innal malaikata tu'minuna ala ma taquluna
domin malaiku suna yin amin akan abin da kuke fada kun ga annabi ya hana tsawa ya hana kururuwa lokacin da Abu Salama ya rasu to da annabi ya hana su nan take bayan annabi ya rufe masa ido sai yace Allahumma ghfir li abi salama ya Allah ka gafarta mu Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في أكده في القادرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه wannan addu'a ita ce addu'a da tafi inganci domin ta samo asali cikin littafin Imam Muslim addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah daga lokacin da rai ya fita jiki ana so musulmi yayi wannan addu'a ya kamata dukkan mu yi kokari mu haddace wannan addu'a Allahumma ighfir li abi salama idan wanda ya rasu don Abubakar ne Allahumma ighfir li Abi Bakar ko idan wanda ya rasu Musa ne Allahumma ighfir li Musa idan wanda ya rasu Abdullahi ne Allahumma ighfir li Abdullahi sunan mutumin ne kawai zaka sanya a gurin Allahumma ighfir li Khalid Allahumma ighfir li Musa Allahumma ighfir li Muhammad Nasir ko Allahumma ighfir lahu sai ka ce Allah ka gafarta ma wani warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daga darajan wani din nan a cikin magabata wakhlufu fi aqibihi ya Allah ka taimaka ma wani da ya rasu cikin abin da ya bari ƴaƴan da ya bari Allah ka taimaka musu matan da ya bari Allah ka taimaka musu ƴan uwansa Allah ka taimaka musu ƴan uwansa da ya bari da rai waghfir lana wa lahu sai ka ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta masa ya rabbul alamin wafsah lahu fi qabrihi ya Allah ka fadada masa cikin kabarin sa wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa cikin kabarin sa akwai addu'a da tafi wannan jama'a rai yana fita addu'a da zaka yi kenan kar mu yadda mu karanta wani yasin ake idan mutun yazo mutuwa ku karanta yasin Allah zai tsare shi daga kishin kabari da sauransu ba wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah ba mu yi kokari mu samu abubuwan da suka inganta daga annabin rahama don mu guji ƙarya ga manzon Allah man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar annabi yace duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanada mazaunin sa a wuta saboda haka abinda aka ce maka akwai shakka a cikin sa ma ka bar shi annabi yace dama ya ribuka dama la ya ribuka abinda duk yaro ma akwai shakka ka bar shi to bari abinda ake ba ma kaulari akai hadisin ƙarya ne a karanta mu wani yasin ƙarya ne ba bai tabbata daga manzon Allah ba littafin sunna sun tabbatar mana irin wannan addu'a shi ya kamata a yi domin ya tabbata daga bakin manzon Allah mutum rai yana fita jikinsa ka rufe idonsa kana rufe ido sai ka yi wannan addu'a na uku bakinsa da yake buɗe din nan ka rufe domin idan ka kirfa bakinsa jikin karshenta zai sandare ko wasu jikunan su Allah ya musu albarka akwai mutanen da jikinsu baya sandarewa wani kuma jikinsa nan da nan yana mutuwa cikin minti 15 sai kaga ya sandare cikin takaitaccen lokaci shi yasa waɗannan abubuwa ake so a yi su take lokacin da aka yi rasuwa don Allah mu kiyaye wannan abin da kyau asirin da zaka rufe wa dan uwanka kenan lokacin da ransa ya fita ka rufe masa ido bayan ka rufe ido sai kai masa wannan addu'a kana masa addu'an nan sai ka rufe mar baki muna fahimta in wani ya taho duba dan uwanka nan da ya rasu yana bude mayafi sai ya ga idanunsa a bude bakinsa a bude me zai sai sai ta kaihu ya ji tsoro ko a wani sai ga idansa a rufe bakinsa a rufe yace kaman bacci yake yi saboda ka rufe asirinsa ko da wani ya zo ya ganshi ba zai ji tsoro ba irin wannan sai ga mu ya je yana ta mafarki kai da na gaga wannan abu inda tuna sai gaba nayi saboda ba a taimaka wa mutum ba lokacin da ya rasu ba a rufe idanunsa ba ba a rufe bakinsa ba Allah ya samu gani a rufe masa baki wasu malamai suke cewa in za a samo tsumma a daura kasan habansa a daidai kanshi saboda babu makasan da yake haba da take kasa din nan ita ke dagawa mutum yake magana ko yake cin abinci ko to yanzu da yake rai ya fita daga cikin mutum babu control ko ka rufe me zai faru sai sake budewa saboda babu rai a jikin sa, da akwai rai shine yake controlling, yake sa har ya iya rike bakin sa ya rufe. Ka duba wani in ya kwanta yana bacci sai bar bakin haya, saboda baccin nan da yake yi ba shi da kuma control na bakin sa. Ko ka zo ka rufe bakin, in ka tashi kaga ya sake bude bakin, bacci ma kawai yake, bare kuma wanda ya mutu wanda babu sauran rai a jikin sa. Don haka malamai suka ce kada ma a bar bakin bayan an rufe a dauko igiya wani kyalle a yaga a daura daga kasan habansa din nan a hada aka, amma ba tamkewa za kai kamar wanda zai daure kice ba, an fahimta, a dan daure shi a hankali yadda dai bakin ba zai bude ba fakat. To sannan na hudu, a cire mar kayan dake jikin sa. Akwai malaman dake cewa ba a cire kayan mamaci, wannan kuskure ne. In baka cire kayan sa ba, jikin sa ya sandare, to karshen ta sai dai a yaga kayan, ko kuma an zo cirewa ayi ta kokuwa da shi jataccen ya rike gawan ta nan, kaga kuma an wulakanta gawa ko, wanda ya kamata ayi magawan musulmi kamar yadda ake wa majinyacin musulmi. Yaya kake wa dan uwanka jinya? In yana jinya ba shi da lafiya, zaka ga ana daga shi a hankali ko, in ya ce ku dan juya ne sai a daga shi a hankali, ku yi a hankali kare ji zafi ko. To haka gawan musulmi ya kamata ayi masa, ba wai dan rai ya fita shikenan sai a wulakanta gawa a dauka ku jefa, wannan haramun ne ga musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kasra azuma mayyitin muslimin mayyitan ka kasri azamihi hayyan, ka karya kashin musulmi bayan ya mutu kamar ka karya shi yana da rai ne, ashe ka wulakanta shi bayan ya mutu kamar ka wulakanta shi ne yana da rai. Wata riwaya daga cikin hadisai da annabi yake bayani akan mutuncin musulmi a gurin musulmi, don haka ka cire masa kaya lokacin da jikinsa yake da laushi, gaɓuɓɓansa ba su riga sun sandare ba, shine abin da yafi dacewa. In ka bari ya sandare, to za a yi ɗayan biyu, ko dai ka wulakanta gawansa wajen cire kayan, ko kuma ka yi wa magada asara, domin babban rigar na menene? Gado ne, rigar da take jikinsa lokacin da ya mutu ta zama me? Ta zama gado. Mutukar yana da abin da za a masa likafani, wannan gado ce. To tunda ba za a yaga rigan ba, to dole shi kuma a wulakanta shi kafin a cire rigan, kaga za a yi asara. Saboda haka abin da yafi dacewa da zaran rai ya fita jikin mamaci, tun lokacin gaɓuɓɓansa suna da laushi, sai a cire masa riga, a cire masa wando. A fahimci wannan, Allah ya sa mu gane. Na biyar, idan mutum ya rasu, ‘yan uwa musulmi, bayan an cire masa kaya, a ɗauke shi daga wannan gadon da yake kai, domin wani mutumin rai yana fita daga jikinsa, shikenan jikin yake lalacewa. Sai kaga diwa na fita ta hanci, diwa na fita ta baki, diwa na fita ta duburarsa, nan da nan wani jikinsa ke lalacewa. Gadon da ya mutu akai kuma gado ne, aiko? Kaga zai lalace. Saboda haka nan da nan sai a ɗauke shi daga wannan gadon, a kai shi wani guri yadda ba zai lalata wannan abin ba. Musamman inda a ce za a samu wani gado na ƙarfe, irin na asibiti, akwai gadon ƙarfe na asibiti na nan, stretching haka. A ɗora shi a kai wanda ko da ɗiwa ce ta zuba a kai, za a iya wanke ta daga baya. A dai ɗauke shi daga kan gadon da yake, kar a bar shi a kan gadon, don in an bar shi a kan gadon babu mamaki zai lalata. Ɗiwa da ke fita jikinsa za ta ɓata wannan dukiyar. A canza masa wuri, musamman idan da daddare ne. Wannan shi ne na shida, mutum ya rasu kuma ba za a binne shi cikin daren ba. To idan an ɗauke shi daga gadon da yake, kar a ajiye shi a ƙasa. Ka san idan mutum ya mutu kamar yadda muka faɗa, wani ba shi da wuyar lalacewa, nan da nan zai fara ɗoyi, nan da nan ɗiwa zai rika fita daga jikinsa. To me zai faru? Kiyashi, ƙwari za su kama bin shi. Rai da ke jikinka shi ke hana ƙwari da sauransu, in ka kwanta a ƙasa ba za su zo maka ba, baka ɗiwa, baka wari da sauransu, saboda kana da rai ko? To amma da zaran ka mutu fa, mutum zai fara karni yana doyi kamar wasu kenan, to nan da na sai ga kwari suna zuwa masa. Don haka yasa aka ce in an ɗauke shi, kar a ajiye shi a ƙasa, a ajiye shi a me? A wani guri wanda yake sama, a samu wani gado ko na ƙarfe ko shimfiɗa wanda za a ɗaga shi daga ƙasa a dai ɗora, ko ƙaraga, kamar gado kenan irin wanda aka yi na gwangwala ko, a yi masa shimfiɗan tabarma a ɗora shi a kai. Sannan kuma a samu wani wanda zai kula da gawansa zuwa safiya. Abu na shida, aya na bakwai, a yi ƙoƙari a mimmikar da gaɓuɓɓan jikin mutum da zaran ya mutu. Sau da yawa akan samu matsala, mutum ya mutu yana kwance, ya naɗa ƙafansa, ya naɗa hannunsa, yan uwansa da suke gurin maimakon su miƙar da shi a kwantar da shi rigingine a miƙar da hannayensa da kafafunsa sai suka bar shi haka can daga baya sai sandare da aka zo aka yi wanka aka sa shi a likafani sai ka ga likafanin a mummurɗe in an je kabari kwantar da shi sai ya zama jidali ko dole sai an kama shi da ƙarfi ana ja ko ana aiki ya samu jama'a kenan kafin dai a miƙar mata jiki amma da an bi yadda ya dace da hakan bai samu ba abin da ya kamata shine lokacin da mutum ya rasu ka miƙar da hannayensa daidai gefen jikinsa ka daidaita kansa in yana gefe ne ka daga shi ya koma santa ka kwantar da shi rigingine to sannan abu na takwas ka samu igiya ka hada kafafunsa sai ka dauke ka daura manyan yatsun an gane ka hada kafafunsa mutum an kwantar da shi rigingine sai kuma a kawo igiya manyan yatsunsa dinnan sai a daure su kaga kenan koda ka sake ba za su kwanta ba dan in ba a daure ba ba za su zauna ba tunda ba shi dare bare ya rike kafafun nashi amma in ka daure su za su tsaya haka saboda haka koda ya san dare ne ya je san dare a miƙe yanda ba zai wahalar ba wajen wankansa ba zai wahalar ba wajen sa masa likafani haka kuma wajen binne shi Allah ya sa mu cika da imani to sannan abu na tara bayan an miƙar da gawansa sai a dauko wani abu mai nauyi a dora a cikinsa a kawo wani abu mai nauyi a dora a cikinsa ko da dan dutse ne karami domin idan mutum ya rasu to kokari jikinsa yake ya kumbura idan ka dora dutse za a samu alawus kenan a jikinsa inda bai kumbura ba ko domin duk lokacin da aka daga dutsen akwai alawus din da dutsen nan ya danne idan ko baka dora dutsen ba zai ta kumburi in ya gama kumbura me zai faru sai ta fitar da iwon nan yana turo shi waje amma idan ka dora dutse lokacin da ka daga dutsen ko da cikinsa akwai iwa maimakon iwon ya fito waje sai ya shiga ainihin gurbin da dutsen ya danna an fahimci wannan hikimar kenan ka dora dutse ko kujera ko wani abu mai dan nauyi a cikinsa in an dora wannan zai hana shi fitar da iwa نسألك اللهم معيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح تو ابو نكر شي da za a yi magawa shine sai a kawo mayafi a rufe shi an cire masa riga an cire masa wando ba tabbata an rufe shi sai da sharadi mutumin da ya mutu yana cikin harami ba a rufe kansa kamar yadda hadisi yazo cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace bayna rajulun waqifun bi arfa wata rana ana tsayuwan arfa sai wani mutum ya fadi daga kan ragumi iz waqa'a an rahilatihi fa waqafathu wannan ragumin sai ya taka masa wuya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karya masa wuya sai wannan mutum ya mutu a take ana tsayuwan arfa kaga ana cikin aikin haji kenan ba a gama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai igsiluhu bima'in wa sidrin wanke wannan mutumin da ruwa da kuma magariya sai ya ce wa kafiruhu fi saubaihi ku suturta shi bi ma'ana likafanin da za ku mishi ya kasance mayafi biyu din nan da ya harami da su ne kar a kara wani abu a kai wala tuhannituhu kar ku sa masa turare a jiki wala tukhammiru ra'sahu annabi ya ce kar ku rufa kansa saboda mutumin da yake cikin harami haramun ne ya rufa kai ko in ka shiga haramin aikin haji to haramun ne ka rufa kanka saboda haka koda mutum ya mutu cikin harami ba a rufe kansa sai dai a rufe gangan jikin kawai annabi ya ce wala wajhahu haka ma fuskarsa kar a rufe ta fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za a tashe shi a ranar tashin kiyama yana talbiya wanda ya mutu cikin aikin haji zai tashi a kiyama yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan shi ake cewa talbiya Allah ya sa mu cika da imani to wanda ya mutu cikin harami shine kadai ba a rufe kansa amma duk wata gawa a rufe ta wannan shine sunna na manzon Allah to sai bayani na uku daidai ne a bude shi bayan an rufe shi dinnan kada ku hana wanda ya zo duba shi ya bude shi kuskure ne akwai hadisi da ke cikin littafin Bukhari da Muslim Jabir bin Abdullah yake bada labari yace bayan an gama yakin Uhud akwai waɗanda suka yi shahada da yawa wanda kamar malamai da suke mana bayani a tarihi an samu mutum wajen 70 ko to ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahada din nan akwai mahaifin Jabir bin Abdullah aka rufe gawayyaki. Shi Jabir da ya taho sai ya zauna kusa da gawan baban shi, sai yana bude gawan, in ya bude ya kalli fuskan baban sai fashe da kuka, sai ya rufe ya bude, sai ya kama kuka ya rufe ya bude ya kama kuka. Sai sahabbai suka ce, ka daina haka, ka daina budewa mana, tunda budewa tana sa kana kuka. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana Jabir ya bude gawan ba, su sahabbai sun hana shi ya bude, Annabi yana daya a gurin bai hana shi ba. Me yake nunawa? Da a ce budewan ba kyau, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina, to amma tunda Annabi yana gurin bai hana shi ba, ya nuna bude gawan ba laifi bane. Fa amara bihi Annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauki gawan a tafi da su. Fa rufi'a, sahabbai suka sa hannu suka daga gawan shi Abdullahi din baban Jabir. Daga daga gawan akwai kanwar baban tana kusa da wuri, sai ta fashe da kuka. Da ta fashe da kuka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tabkina, karki kuka, ma zalatil mala'ikatu tufilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Mala'iku ba su gushe ba, suna rufe shi da inuwansu, inuwan fuffuke. Mala'iku sun yi ma Abdullahi inuwa da fukafukansu, har sai da kuka daga gawan, sannan suka nada fukafukansu. Saboda ki daina masa kuka, kun ga ashe kukan ne ba kyau, amma bude fuskan fa babu laifi ko? Akwai wata hujja kuma, ita ma tana cikin littafin Bukhari. Bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar, lokacin da Allah ya karbi ran manzon Allah, Sayyidina Abubakar baya gurin, ya tafi wata unguwa a garin Madina, ana kiranta As-Sulh, unguwar da shi yake zama kenan. Labari sai ya isa masa cewa manzon Allah ya rasu, saboda haka sai ya hau kara gumi ya kamo hanya. Yana zuwa gidan manzon Allah, ya ga sahabbai sun taru, Sayyidina Umar ya kidime, ya zaro takobi, yana wanda duk yace Annabi ya mutu dafin lakansa. Sai ya wuce bai ce masa komai ba. Bisa wannan hujja, malamai ke cewa ba abin mamaki bane mutuwa ta kidama hankalin mutum, tunda har mutum irin Sayyidina Umar zai rude saboda mutuwar manzon Allah. Maku duba Sayyidina Abubakar, Allah ya bashi natsuwa, da ya wuce sai ya shigo. Lokacin da ya shigo ɗakin na Aisha, domin a ɗakin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kashafa an wajhihi, sai manzon Allah ya bude fuskar manzon Allah. Wannan yana nuna muku da manzon Allah yana me? Yana rufe. Sai Abubakar ya bude fuskansa, thumma akabba alaihi, sannan sai ya sunkuya a kansa. Akabba, ya sunkuya kansa. Faqabbalahu baina ainihi, sai Abubakar ya sumbaci Annabi tsakanin idanunsa biyu, tsakanin idanunsa biyu. Thumma baka, sannan sai ya fidda kwalla ya kama kuka. Malamai suka ce duk abinda Sayyidina Abubakar dinnan yayi sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka taho aka ce ma an wane ya rasu, ka taho ka bude shi, in ka bude ka ganshi babu laifi, ba dole bane babu laifi ka sunkuya ka sumbaci tsakanin idanunsa biyu. An fahimta ko? Kamar yadda Sayyidina Abubakar yayi. Bayan Sayyidina Abubakar ya haka, sai ya ce bi abi anta wa ummi ya nabiy Allah, ya kai Annabin Allah, la yajma'u Allahu alayka mautataini, Allah ba zai hada mutuwa biyu akan ka ba. Amma al-mautatu allati alayka faqad mitaha, mutuwan da Allah ya wajabta maka ka riga ka yi ta. Sai fashe da kuka. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu laifi, saboda mutum an rufe shi dinnan, wani ya taho yana son ganin shi a ciya ba za a je ba, a kyale shi, musamman wanda yake dan uwa ga wannan mamaci din, a bar shi ya taho ya bude gawan ya kalle shi. Matukar ba an kai ga saka wannan gawa cikin likafani bane, don in an riga an saka shi a likafani to ba a bude shi, wannan ba karantarwar manzon Allah bane. Amma matukar yana kwance an rufe shi da mayafi, daidai ne a tafi a bude shi, sunna ce ma. Nas'aluka Allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mahzun wala fadih. Sai abu na hudu, idan mutum ya kai ga wannan hali aka kwantar da shi aka rufe shi, to wajibi ne a sanar game da mutuwarsa. Tilas ne, musamman makwabta da ƴan uwan shi, tilas a sanar da su. A lura da wannan, domin akwai hadisi wanda Nana Aisha ta rawaito, yana cikin littafin Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi. Babu mutumin da zai mutu in ji annabi ya ce a samu al'umma ta musulmai mutum sun kai 100 su yi ma wannan mutumin sallah kowannen su yana cewa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa annabi ya ce face albarkacin su Allah ya gafarta mishi ashe in ba a sanar da su ba sa zo su yi sallah saboda haka kuna nan ku ƴan mutum 5-6 ku dauki gawa ku binne saboda kun tsani mutanen gari wannan ba dabi'ar manzon Allah bace ba karantarwar annabi Muhammad bane kun cuci ma mamacin yawan jama'an da za su sallaci mutum shine karfin alamar wannan mutumin ya samu rahamar Allah bisa ga wannan hadisi dan haka ya zama wajibi a sanar da jama'a game da mutuwar mutum to sannan ko da cikin dare ne za a iya zuwa a sanar da mutane da rasuwa da dan uwansu yayi amma shar'i in ji malamai in za a samu mutane da yawa da za su yi masa sallah domin dama manufar yi magawa sallah shine fatan ya samu rahamar Allah ko sallar gawa addu'a ce kuma ana so mutane da za su yi sallar nan su kasance suna da yawa to idan ka tafi cikin dare aka yi maka mutuwa sai ka tafi ka tura ana sanarwa wa ku zo za mu yi mawani sallah babu mamaki da kira samu mutum 10 wani gurin kuma da yake mutane sun san lada irin wannan zaka ga sun yi kokari sun zaguro an samu mutane fiye da 100 ma saboda haka malamai suka ce ya danganci irin halin guri in za a samu mutane da yawa da za su sallaci gawan nan a cikin dare to a ji a sanar da mutane amma in ba za a samu mutane da yawa ba to a bar wannan gawa a dai a gyara gawan a daidaita ta a batta sai gari ya waye sannan a mata jinaza wannan shefa alheri domin abin da ake fata yawan jama'an da za su yi mata sallah wannan ita ce fahimtar kamar misalin Imam al-Qurtubi da Imam an-Nawawi ana ka duba littafin sunna zaka gani sun yi bayani akai kuma akwai hujja da take nuna cewa mutum zai iya barin gawansa ta kwana sai gari ya waye sannan za a binne hujjar kuwa ita ce wadda hadisin Ummu Sulaim yake tabbatar mana wanda yana cikin littafin Bukhari da Muslim Ummu Sulaim mijinta Abu Talha suna da ɗa ana kiran shi Hafsu Abu Talha yana kaunan wannan ɗa yana son shi so mai tsanani sai Allah ya sa wannan yaro rashin lafiya shi Hafsu din shi kuma Abu Talha yana da wata al'ada yana zuwa karatu gaban manzon Allah duk safiya haka kuma duk yamma saboda haka bai dawowa gida sai bayan sallar isha ana ne ranar sai Allah ya karɓi ran wannan yaron shi kuma yana masallaci da yamma kafin rana ta fadi ita Ummu Sulaim sai ta gaya wa mutanen da suke gidan dannan nasu fa Allah ya karɓi ransa sai ta ce musu amma la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu kada wani ya sanar da shi ɗansa ya rasu ku bari ni zan yi wannan shikenan sai ta ɗauki yaron nan ta wanke shi ta shirya shi in ka dubo su ruwayoyi kamar da ya kawo a bayani cikin Fathul Bari ta wanke shi ta yi masa likafani ta gama komai ta gyara shi sai ta ɗauki yaron fahayyati sabiya wa sujjat alayhi wa wada'athu fi janibi albayt sai ta kai shi gefen ɗakin ta ajiye shikenan sai ta ce ma Anas ka je ka kira Abu Talha ranin kuma ya azumi ya tafi ya taho da sahabbai labarin yana gaba amma a takaice ba a yi sallan wannan yaron cikin daren ba sai da gari ya waye sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar musu ba kun ga wannan ya nuna muku kenan za a iya barin gawa ta kwana sai gari ya waye sannan a je a yi kuma in za ta kwana to don Allah kar a sanar da mutane domin za a daga hankalin wasu wani zai kwana hankalinsa a tashi musamman mutumin da yake dan uwa da su to ana nuna mana cewa lokacin sallah yayi za mu dakata amma za mu nemi shawaran ƴan uwa shin bayan sallah za mu dawo mu ci gaba ko za a sa wani lokaci a ƙara